والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذلك هو السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 11 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2024 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 5 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Je idan ba manta ba, mun tsaya ne a karshen aya ta 155 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. Yau kuma za mu tafi farkon aya ta 156. Ya ayyuhal ladina amanu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
Ubangiji ce, ya ayyuhal ladzina amanu, ya waɗanda suka yi imani, la takunu kal ladzina kafaru, kada ku kasance kamar waɗanda suka kafirta. Wa qalu li ikhwanihim, waɗanda suka rinka faɗawa ƴan uwansu da suke tarayya da su kan aqida, ba ƴan uwa na biyu ba, ƴan uwa cikin kafirci, ƴan uwa cikin bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka ce da su yuzabarabu fil ard, yayin da suka ga tafiya ta kama su za su yi tafiya. Aw kanu guzzan, ko kuma suka kasance mayasa za a tafi yaƙi da su. Sai su rinka cewa law kanu indana, inda sun kasance tare da mu ba su fita ba, irin yadda muka makale a gida muka kisata, ma matu ai da ba su mutu ba, wa ma kutilu da ba a kashe su ba. Ubangiji ta'ala ce kada mu faɗi irin wannan magana, wato munafukai ne. Idan ƴan uwansu za su biyu yaƙi ko za su yi wata tafiya ta fasauci, sai su hana su fita. Cewa idan kun tashi fita, akwai tsammanin mutuwa, akwai tsammanin haɗuwa da haɗari a cikin yaƙi, akwai tsammanin mutuwa, akwai tsammanin hasarar rayuwa. La tanfiru fil ard, kar ku fita cikin tsananin zafi. Allah ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun, sai da su wutar jahannama ita ce ta fi tsananin zafi, inda ake suna da hankali ko da kuma tunani. An gane ko? Ma'ana dai aya tana magana ne akan munafikai da suke hana mutane yin ayyuka na alkhairi. Cikin ayyuka na alkhairi akwai fita jihadi. Ubangiji ta ce wa inna minkum laman la yubti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida wa la in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka'an lam takun baynakum wa baynahum mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa'fuz fawzan 'azima. Wato cikin ku akwai waɗanda suke ja da baya idan za a je yaƙi. Cikin ku akwai waɗanda suke ja da baya idan an ce a kashe dukiya don ci gaban addinin musulunci, ba ta su. Fa in asabatkum musiba, idan kuka fita yaƙi, Ubangiji ta'ala ya kaddara mutuwar waɗansu daga cikin ku ko waɗansu suke raunuka wanda su a wurinsu wannan musiba ce. Kala ɗaya daga cikin su ka zina cewa kada an amallahu alayya, lallai Allah ya yi min gata, ya yi min ni'ima. Illa lam akun ma'ahum shahida, da ban halarci yaƙin nan tare da su ba. Da na halarta kila da ni ne na yi rauni, da ni ne na yi hannu ɗaya, da ni ne kafa ɗaya, da ni ne aka ƙone gidana, ko na rasa motata, ko wani abu kamar haka. Amma wa la in asabakum fadlun min Allah, idan ku kuka samu nasara, kuka samu garima, la yaqulanna ta'allam takum bainakum wa bainahum mawadda, ya laitani kuntum ma'ahum fa'fuzu fawzan 'azima. Sai ka tafi lokacin mutum na da na sani yana sirrin yatsa ina ba da ni aka je yaƙi. Sunan da aka samu nima in samu, ganimar da za a raba nima a raba da ni, duk abin da aka samu nima a yi kasafi da ni. Wato munafikai ba ta son wahala, sun fi son su ji daɗi. Kishiyar haka mummunai kuwa ba su damu da su sha wahala ba, matuƙar wajen yaɗa kalmar Allah ne, wajen ƙoƙarin ciyar da addinin musulunci gaba ne, duk wannan baya damu. malamai sun tattauna kan wannan aya wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma kutu lafazin idza akan yi amfani da shi ne ga fi'ilin da zai zo nan gaba abinda za a yi nan gaba ba abinda aka riga aka yi a baya ba kamar yadda lafazin iz akan yi amfani da shi ga abinda an riga an yi shi baya ba nan gaba ba to shi yasa sai ayar ta bada iskali idza darabu fil ardi ga idza wanda take nuna nan gaba abin zai faru ga kuma darabu wanda fi'ili madhi ne kaga akwai iskali ai da cewa za a yi wa qalu li ikhwanihim idz darabu fil ardi sai suka rika faɗa ƴan uwansu yayin da suka yi tafiya suka yi shirin yin tafiya au kanu guzzan ko suka je za su tafi wajen yaƙi kaga abin ya faru a baya ne aya ta sauka take ba da labarinsa amma larabcin ayar na nuna ayar ta sauka abin zai faru nan gaba in mun ga zahirin iza ina fatan kuna fahimta to shi yasa waɗansu malamai suka ce a nan gurin da iz da iza ya tanawa bani ma'ana wani na shiga wurin wani akwai wurin da iz ya kamata a kawo a larabci sai a kawo iza akwai wurin da iza ya kamata a kawo sai a kawo iz kuma duk su bayar da ma'ana ɗaya Allah ya ce a ƙarshen suratul jumu'a wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima idza ra'aw bayan ku idra'aw ne ina fata an fahimta an kawo idza a wurin ne iz liran waɗannan suna nan a cikin alqur'ani a taƙaice dai ayar tana nuna hali ne daga cikin halayen munafikai wanda bai kamata mummuni ya samu kansa a ciki ba fadawa danginsa cewa kar ka yi amfani da zuciyar ka don ciyar da musulunci gaba fadawa abokananka cewa kar ka fita yaƙi kar ka je ai hasaranka fadawa ƴan uwanka da za su fita jihadi cewa kar ka fita Allah ya kare Allahu al-mu'awwiqin minkum wal qa'ilin li ikhwanihim halumma ilaina wa la yatuna al-ba'sa illa qalila ubangiji ya san waɗanda suke hana mutane su yaƙi su kwance maka da madar yaƙi su kwance maka himma da kwazanka da kake da shi ta hanyar tsorata ka da furgita ka da waɗansu kalmomin su da kuma rungar ka danka zauna tare da su ka zauna irin yadda su ma suka zauna ubangiji ta'ala ya ce wannan kalma da suke faɗa liyaj'ala Allahu zalika hasratan fi qulubihim garshe Allah zai sanya ta kazanto a bar nadama a cikin zukatansu me yasa suka faɗe ta amma za su yi nadama bayan lokaci ya kure lokacin da nadama ba ta da amfani wallahu yuhyi wa yumit ubangiji ta'ala shi ne mai ɗaukar rai kuma shi ne mai kasewa zamanka na gida baya kawo jinkirin mutuwa fita yaƙi baya gaggauto mutuwa ita mutuwa ba yadda za a yi ka guje mata tare da kuke ko ina ne ko tana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar tsuwa ne da tana da mutum gari ne ai ba da marudu mai mace ba dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta jiki bai haye ba san ma ƙare shi bai kai ga abin da ya nufi ba babu inda za ka je ka kauce mutuwa ai na ma ta ko ne yubri kumul maut walau kuntum bi burujin mukajjida duk inda kake sai mutuwa ta same ka ko da kana cikin wata ganuwa gini bayan gini katanga bayan katanga tsaro bayan tsaro babu yanda mutum zai dan mutuwa ta zo da mutum ne wallahi ya askara Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya wa rai din tiri idan lokaci yayi lafazin li yaja Allah zalika ita ce lamun din da wadansu malamai ke kira lamun aqiba qalu li ikhwanihim hadha al-kalam litakuna aqibatuhum al-hasratu fi qulubihim wan nadama sun faɗi wancan zance amma ƙarshen al'amarin su sakamakon zancen da suka furta sai sun yi nadama idan sun zo mutuwa amma nadamar ba ta da amfani lokacin da za su yi ta ba wai asalin su sun faɗa da manufar su yi nadama ba amma sun faɗa ƙarshen lamarin su kuma zai zama nadama faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana iyalin gidan fir'auna sun tsunto annabi Musa sai Allah ya ce liyakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama abokin adawa su suka tsinke su shi ne manufar tsinkewar ƙarshen al'amari kuma zai zama abokin adawa a yanzu suna sun ce amma ƙarshen lamari zai zama mai abokin adawa gare su ita ce lamul asiba lahu malakun yunadi kulli yawmin lidu lil mawti wa lil kharabi ma'ana ubangiji ta'ala yana da mala'ika kamar ya sa wani mala'ika ne kullun cewa yake da mu lidu lil mawti wa bunulil kharabi ko haifa dan abin da kuka haifa din ya mutu ku yi gini dan abin da kuka gina din ya rufe manufar haihuwar mu shine dan ɗan ya mutu ko dan ya rayu manufar ginin mu shine dan ginin ya faɗi ya rufe da mu ko dan ya daɗe amma ƙarshen aƙiba ta kowane irin gini shine rufewa karshen akiba ta dukkan ɗan da aka haifa shi ne mutuwa, kada lamun akiba kenan. Lidulul mawt wabnu lil kharabi, daidai da liyakuna lahum aduwwan muhazana liyaj'ala Allahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit allati wallahu bima ta'maluna basir. Allah masani ne dangane da abin da wato ainihin kuke aikatawa, ko kuma mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa. Albasar din ko ya kasance wato gani na ido, ko ya zanto wato ana nufin ar-ru'ya al-qalbiyya, ganin zuci ido ne kenan. Ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa. Sai Allah ya kare.
Wala in kuntum fi sabilillahi aw مُنَّ لَمَا كُنْتَ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولو كنت فظا غنيا القلب لم تنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
وبيجي تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله إما هل أنت سيفو ولن يتكلم الله أو متتم سيفو فوقكم تؤجدا با أفجن ياتي تنبا أما دنير إلا قوبي ذا أتأت جنجر جهادي ذاك فتا ذا أبقى تنبا لنياتي ذاك فتا ما أنا قولي أتفقو أو لن ياتي تو أتفقو أجدا in dai da kyakkyawar niyya ne mutuwa kan ta zo muku la maghfiratun min Allah, to kuna da gafara ta musamman daga wajen Ubangiji. Wa rahma, da kuma rahma, khairun mimma yajma'un, wanda shi ne mafi alkhairi kuma da abinda masu kare dukiya suke tara. Wato mutum ya zanto da kyakkyawar niyya fi kullu halai, ya zanto da kyakkyawar niyya a cikin dukkan hali guda biyu, halin zaman gida ko halin fita yaki. In yaki ya zo za a fita, mutum ya fita da kyakkyawar niyyar ya fita ne don yaɗa kalmar Allah. Ya fi tanu da kuma kalmar Allah hiya al-ulya, idan ko mutum yana zama zaman gida ya zanto yana zama ne wato bisa ga ibada da bauta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da sa ran ko da gobe jihadi ya zo zai yi fita, to wanda bai mutu a cikin ɗaya daga cikin halayen nan yana da gafara da Ubangiji ta'ala ya masa alƙawari, sannan kuma yana da rahama, kuma wannan ya fi sama da abinda masu tara duniya suke tarawa a duniyar. Ubangiji ta'ala ce wala in muttum aw qutiltum, wala in muttum, in kun mutu a zaman gida aw qutiltum, ko an kuce ko a filin yaki, la ila Allah tunsarun, duka dai wurin Allah za a mayar da ku. Ba bambanci a ce wanda ya mutu a wajen yaki wani wuri za a kai shi daban, wanda ko ya mutu a gida bai je yaki ba shi kuma wani wuri za a kai shi daban, gaba ɗaya makomar mutane zuwa ga Allah ne, kuma zai musu hisabi gwargwadon ayyukansu. Fa bima rahmatin min Allah linta lakum walau kunta faddan ghaliz alqalb لم تضعوا من حولك الله سيدة من ذو صلى الله عليه وسلم فجمع رحمة من الله فبود رحمة كما سمن دعو بيجري تعالى يمكا لنك لهم سيدة انتم يتوت ساواغة حبانك لفظ فبما معلمين سكتي الباء انه سلاك اجل نجي كودا باب اتما انا ذات سيرا دي دي دباء انك تيجن فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بديدا ما تنبك تكن قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فكذا دكا ما تنبك تكن ناصلة أجل نجي عن قليل ليصبحن نادمين فبنقضهم ميثاقهم لعناهم أما ما تن أنظر إذا دنكر فخذلتي كمرها تنم فجرامة من الله شاكت آر ما دنكر فخذلتي للي saboda rahama da Ubangiji ta Allah ya maka ta musamman min salam, sai ka zama mai kyautar mu'amala tsakaninka da sahabbanka. Wato daga lana yalinu linan wa layanan, masdarin kalmar allin ko allayan fi'ili madhi din salana mudari'i yalinu, abinda yake nufi kyautar mu'amala, ma'ana dan saboda rahama da Ubangiji ya maka sai ka zama mai kyautar mu'amala tsakaninka da sahabbanka, domin inda wani ne yadda suka gudu suka bi shi a filin Badar, suka gudu suka bar shi da yayi zuciya ya kore. amma tare da haka sai ka rinka kiran, tare da haka sun ka rinka nema musu afwa a wajen Allah cewa Allah ya yafe. Walau kunta faddan ghalizal qalb, illa ka kasance faddan daga fadda yakizzu fidazan wa fadazatan. Al-fadazatu wato saukin zuciya, rashin rahama, rashin saukin. Lau kunta faddan, inda ka kasance mai kaushin mu'amala, ghalizal qalb, mai ƙeƙasasshiyar zuciya, lam faddu min haulik, da sun dare sun bar ka, sahabbai da kowa ya tafi. Amma saboda ba ka da kaushin mu'amala, tana da kaushin mu'amala, sannan kuma ba ka da ƙeƙasasshiyar zuciya, zuciyarka akwai rahama da jin ƙai a cikinta, ba ka zanto ghalizal qalb ba. To dan saboda haka sai ya kasance sun kasance tare da kai, ba su dare ba. Wannan aya tana nuna kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mutum ne hakuri, mutum ne mai tausayi, mutum ne mai yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam, mutum ne mai haɗin fushi, abinda duk kai masa zai iya hakura. In ka ga manzon Allah ranka ya ɓaci, to ba shi ka fesa wa mutunci ba, ba shi ka ne muka cutar da shi ba, ka yi wani abu ne da ya shafi wato ainihin janibin Ubangiji. Yan akan dokar Allah ne, manzon Allah ba zai ji tausayi ka ba. Amma a kan abin da ya shafe su shi karan kansa sai ya ce sai ya haɗe. To haka ake son kowa ya zama. Yan an ga ana rigima da kai, to an taka dokar Allah ne. An yi watsi da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ai rigima da kai, ka tada jijiyar wuya. Amma dan an taka ka, dan an zubar maka, dan an barar maka, dan an kifar ma, dan an yi ma ba daidai ba, ya aika maka na yawa mutane ba daidai ba. Ya zono za ka yawa mutane ba daidai ba. Wata rana ina cikin tukin mota, zuba ga tsotsori ba da niyya ba, ban sani ba a cikin filinsu da kwana ba tare da na nuna alamar shiga kwana ba. To wanda yake ji na ɗan wasu sai ya zage ni. Sai na shiru ban tukwa ba, sai na jinsu bayan ya je ba su sau ya tsaya, sai na ce dan Allah tsakaninka da Allah da ga yau da safe zuwa yanzu sha biyu rana sau nawa kai wa mutane haka. Sai wani cikin motar ya fashe daga gare, ya ce ai daga inda ya ɗauko ni zuwa nan ya yi sau goma. Sai ce kuma dan na ba sau ɗaya ka bari neman ɗana mana, me ya zaka zage ni? Duk da ba da niyya ne ba, amma mai yi da biki a cikin ɗin. To yi da ya yi ba na haƙuri suke na asusi a haka. Alakun da halin dai, in ka yi wa mutane ba daidai, in mutane sun maka ba daidai ba, ai kuma kana musu ba daidai ba. To yadda kai kake so a yafi lokacin da ka yi wa mutane ba daidai ba, ai ya kamata kai ma ka yafe musu in sun yi maka ba daidai ba. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe wa karamci sallallahu alaihi wasallam. Tafihun anil jani wa kad yatawaqqafu yalinu bi idhnillahi jinan ويعنف بشير نذير مؤثر متعطف له الدينة الهطلاء والحطم الرهب صلى الله عليه وسلم لكن زي الشيكة مثلا هي أتاكم يا سمي أما زي كورد كي كمربع يقوم يبقى ومنوك سيني درجيكا ومنوك سيني يهب إلي قتلين آية تا درجيكا يا درجيكا دني جارة ما بعدن كاري كان سبا بعدن كاري هيك انسبا بعدن راموا با بعدن يأتي سيكا صلى الله عليه وسلم haka dabi'a take kida da amincin tabbata da rike Allah ya ce wa lakum tafaddal qalil qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhu kai musu afwa wastaghfir lahum kalima musu ghafara wa tawirhum fil amri kalima tawara su cikin lamar jerin waɗannan kalmomi suna da ban kai sun gudu a wajen yaki tunda sai gudu sun yi laifi tunda sun yi laifi akwai bukatar kalima musu afwa sai Allah ya ce fa'fu anhu sai manzon Allah ya ce ya Ubangiji kai musu afwa sai Allah ya ba da labari wa laqad afa anhum Allah ya yi musu afwa sai kuma sai a roƙa musu gafara wa tagfir lahum roƙa musu gafara bai kuma a sake wanke su banda wannan laifin wani ma in akwai manzon Allah kuma ya roƙa musu gafara to tunda an riga an yi musu afwa an roƙa musu gafara kaga kenan sun zama ahlan da an yi tasaru sun tantance yanzu in za su yi wani abu suna da matsayi na hankalin da za a nemi shawarar ina sai ce wa shawarhum fil amr kai shawara da cikin lamari waye zai shawara da wani sahabbai ne kamata su yi shawara da manzon Allah ko shi ne kamata su yi shawara da domin wanda yake da zurfi na tunani da hangen nesa mai yawa shi ya kamata a nemi shawara wanda yake da karancin haka shi ya kamata ya nemi shawara to annabi kan za a kwatanta shi da wani cikin sahabbai wajen zurfin tunani da kaifin hankali ba yadda za a kwatanta shi da wani amma sai aka ce nemi shawara a wajen malamai suka ce hikimar cewa ya nemi shawara a wajen su dan ya sunnanta mana neman shawara in ya zanto shi da kansa sallallahu alaihi wasallam an ce ya nemi shawara to ashe kai kana da bukatar shawara, ni ma ina da bukatar shawara, kai ma kai ma kowa ma na da bukatar shawara cikin lamari. Ina fata an fahimta. Waɗansu kuma suka ce hikimar neman shawara din ba wai don ya sunnanta mana kadai ba, a'a ka nemi shawara a wurin su cikin al'amarin da ba a saukar da wahayi ba. Duk abin da ake akwai wahayi akai, akwai nassin aya akai, to ai ba bukatar shawara ne, sai dai aiki da aya. Waɗansu malaman suka ce ka nemi shawaran su cikin abin da ya shafi dabarun yaƙi, saboda mutane ne daban-daban sahabbai, wancan daga wancan kabila, wancan daga wancan kabila, wancan daga wancan gari, wato gaba ɗaya zama na Madina. Sai aka tara mutane masu ƙwarewa a cikin rayuwa da fannin rayuwa daban-daban, shi yasa da aka zo Ghazwatul Ahzab sai Salman al-Farisi yace akwai dabarun yaƙi da muke, mu mutanen Farisi ko Larabawa ba ku san ta, manzo Allah yake wata iri ce, yake idan muna jin tsoron abokin adawa zai shigo garin mu, sai mu ƙata rai mu kewaye garin mu, sai da dawakin ba za su iya shigowa ba kafin su shigo mun farga, sai kuma su koya a cikin ramuka kafin ma su gama mun yi masa illa mai yawa. Manzo Allah ya ce haka ne, ya ce haka ne, sai manzo Allah ya ce ayi rani a gaban mu. Manzo Allah da kanki ya rinka ɗaukar diga yana tsarawa da shawaran Salman al-Farisi a Ghazwatul Ahzab. To ta dace ne wa shawaruhum fil amri, cikin dabarun yaƙi za ku iya neman shawaran mutane, ka ji kowa irin basirarka, kowa irin hankalinka. Akwai wanda ya iya farida baka, akwai wanda ya iya izuwa, akwai wanda ya iya harba rauta, akwai wanda ya iya kaza, akwai wanda ya iya yaƙi na sahara, akwai wanda ya iya irin gurin lawodin nan wato sarika ne yake, sai farmaki ka ɗan kuya ka fito ka kai hari ka sake kuya, duka nema dabara kowa, sai ka kasa experience daban-daban, sai a matsayinka na komanda sai ka amfana da dabara kowane soja. Ina ma'anar wa shawaruhum fil amri, ka nemi shawararsu cikin lamari. Fa idza azamta, idan ka riga ka kulla niyya, fa tawakkal ala Allah. To kuma ba sake shawara kalo ne, da an fito daga ɗakin shawara aka riga aka ɗauki mataki, to ba a sake wani ba zai kawo shawara ka biyu ba, kuma sai dai kawai a tafi haka, ka tawakkal ala Allah, sauran Allah ya ƙarfa muku. Amma in za ka tsaya sai ka ji ta bakin kowa, to ba za ka ga ko ina ba, dan abin da wani ya gina sai wani ya zo ya rufe, abin da wani ya gina sai wani ya rufe, sai ku tsano kuna shawara ba yi komai ba. Da haka idan an zo ɗakin shawara ba kowa sai ya yi magana ba, da masu hankali sun kawo shawara aka ji ƙwaƙwara ce, ko san 80 cikin ɗari na mahalarta taro ko ce kai gaskiya wannan kan tayi, to ba za a ɗauka lokaci ba sai a zarta a cigaba da aiki. Amma in aka tsaya ana nan kafin a tashi taro sai wani zai rubuta, sai sun fi taro tun ƙarfe 6 da safe har ƙarfe 6 da rana ba ku samu sakamako. Ina ma nauka za a zanta a tawakkal ala Allah. Shi yasa ƙwararre wanda yake gudanar da taro shi ne wanda ya iya karɓar shawarar mutane, da ya ji shawara ga ƙwara sai ya mazo ya tafi mutum ba zai tsaya a wuri a wuce ba. Da wani ya ɗaga hannu ke kan wannan ne, in dai wannan neman wuce sai dai wani abu ne daban, ajanda ta gaba. Amma in ka tsaya za ka bai wa mutane dama karamar ajanda ɗaya, sai ai kwana biyu ana shawara, ma'ana har abokan yaƙi zo su kashe guna ta shawara ba su zawa. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin, lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu dogaro a gare shi, don haka ka dogara a gare shi. Akwai magana da Imam al-Qurtubi ya nan mai kyau, na so idan karanto mana wani ɓangare daga cikin ta, dan ta cike mana gidan da zamu samu a tafsirin wannan aya. Yake cewa yayi daga Ibn Quwayz Mandal, sai daga cikin manyan malamai ne na mazhabar Malikiya, yake wajibun alal wulati musawaratul ulama fi ma la ya'lamun, wajibi ne akan alwulati shugabanni, gwamnoni ko shugabanni na kasa ko shugabannin ƙananan hukumomi ko sarakuna, wajibi ne akan su musawaratul ulama, neman shawaran malamai masana addini, fi ma la ya'lamun, cikin abin da su ba su da ilimi akai, wa fima askala alaihim min umuri ddin, da kuma duk abin da ya rikitar da su na lamarin addini kafin su sanya doka, kafin a kai majalisa, majalisa ta amince, wajibi ne malaman addini su sanya baki su yi wa abin mahalli cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah. Wa wujuhul jaysh, kuma wajibi ne shugaba ya nemi shawara wajen yadda zai tsara sojoji da tsaro a ƙasa, fi ma yata'allaqu bil harbi, dangane da yaƙi. Sai dai shugaba ba ya kama shawarta tsofaffin janar janaral waɗanda suke da wani tarihin yaƙi a baya da ƙwarewa ta fuskar aikin soja, ko da an yi musu kaya aka nemi shawararsu, saboda su kawo dabarunsu na da a haɗa da dabarun yanzu. Wa wujuhun nas fi ma ta'allaqu bil masalih, cikin da abin da ya shafi gyaran gari, sai nemi masana a kowane fanni, ƙwararru ta kowane fanni na rayuwa, ta kiwon lafiya ya nemi ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya wanda sun yi shekara 20 shekara 30 a fannin kiwon lafiya kafin dukkan wani abu da zai zartar. Kafirka tattalin arziki ya nemi masana kafirka tattalin arziki, sannan ya nemi tsofaffin ƴan kasuwa wanda su ba farashin abin suka yi ba, a aikata suka yi shi, malaman jami'a sun yi shi theory, waɗannan kuma sun yi shi practically, sun yi fatan su, sun shiga kamar sun shiga caji, sun shiga ina ne, sai ya nemi shawaran kowa duk ya haɗa yi. Yaya ake kukkulle abu? Idan shugaba Allah ya masa baiwa, haka yake zama. kuma ba wai ɗaya zai yi mulki ba ya aika mata ka gana neman ka shi zai nemi ina ne gidanka yake cikin duhun dare ba wanda ya sani ya zo wajenka da mai shawara kai ma sai ka fi sakin jiki amma idan ka je yake mutum yi shawara wajenka ya je kai kana zaune ka saba da inci shi kuma na jin sun yi na mutum ko Allah Allah yake ba zai gama shi ka saba da inci sai kai ka je gidanka mana ka ɗan ji zafin ko yaya ka ji abin da sauran suke ji abin nufi dai yana da kyau shugaba ya nemi mutumin da yake son shawara a wurin kuki da kansa ana gane basirar shugaba in ya zanto wato shi ne yake zuwa ya nemi mutanen da yake zai amfana da tunaninsu da kwakwalwarsu amma da shugaba kawai ya zauna sai dai kowa da wajen su shugaba ne babu yadda za a yi amfana kuma da wuya ka samu ya iya zartar da wani abin a zo a gani a cikin harkar mulki wanda bai dama masu mulki ma abin da suke fama da su kenan domin dukkan mai mulki lokacin da ya hau mulki in ba wanda Allah ya tsayar ba daga lokacin da aka rantsar da mutum duk abokanai na da ya riga ya zama da su yanzu sababbin abokan da zai ba don su dukkan wani tsohon aboki ya riga ya fi ƙarfin su su shugaba ne ko kuma su waɗansu mutane ne daban da madarin mutane ne ya yi hannun su shi kuma shi ne su da haka dan zai ne su sannan daga lokacin da aka rantsar da shi ba shi ne yake ganin wanda yake so ba waɗanda suke son su gan shi ne suke ganin shi kullum cikin ganawa da mutane har ƙarfe biyu na dare waɗansu shugaban suna ta ganawa da mutane yau waɗansu su zo gobe waɗansu su zo ko kuma ka'ida duk wanda zai kawo kanshi bukatar ka kawo shi ba bukatar ka kai shugaba amma wanda ka nema da kanka kai shugaba bukatar ka sai ta sa ka neme shi dan ka bi shawarar sa yadda za ka gudanar da mulkin ka lafiya to da wuya ka ga shugaban da yake ganin waɗanda yake so ya gani a wata sau ɗaya amma zai iya ganin waɗanda bai shirya ya gansu ba mutum dubu ko sama da haka waɗanda ba sai shirya ya gansu ba waɗanda bukatun su ne kawo su da wuya ka ga shugaban da zai zauna bayan sallar isha'i goma an riga an gama sallar isha'i ya sallami kowa ya shiga gidansa ya yi shafa idan wuturi ya zauna ya yi tsaye tunani abin da jihar ta suke fuskanta kalubale ta fuskar ilimi ta fuskar kiwon lafiya gyaran hanyoyi tsaro ya ci ɗaukan wayar kowa ya tsaya ya yi tunanin me ya kamata ya yi yana roƙon ubangiji ya ubangiji ba ni ikon sauke nauyin al'ummar da ka ɗora ba ya ubangiji wannan amana ba ni daman sauke ta lami lafiya in fita lafiya ba tare da nan haɗin tono ba tare da nan tafi ba da wayar da shugaban da zai wannan ba sannan da kusa gabanci na gaba ke morewa ce manzo Allah ce kuma kasaratun wani damatun neman kiyama hasara ce kuma na dama da kizon ya tsani a ranar tashin kiyama manzo Allah na cewa ne mu shawara mutane ko ba zaka ne mu shawara mutane ba ai ke ne aula ka da mu shawara mutane shugaban kasa kake gwamnati kake sarki kake haƙi kake chairman na lokacin gamman a shugaban wani ma'aikata famsa kake ke ne mu tsohon ma'aikata idan zaka gudanar da abin da ke da hurumin ka wani director ne ko kewa ne wa shawirhum fil amr haka Allah ta da manzo Allah bai za a zanta ka tawakkal ala Allah idan ka kullumi ya kai kake dindin to ka tawakkal ala Allah kar ka ji tsoron kowa ka dogara ga ubangiji ba yadda za a yi doka da kowa su ji dadin ta sai dai za ka yi doka ne da mafiya yawa su ji dadi sai an samu ɗan tsirari wanda ba su ji dadin ta ba yadda za a yi doka da kowa zai ga ita a kalan fari mai yawa ba za a gane amfanin ta ba sai bayan dokar da shekara ɗaya ko da shekara biyu wani lokacin ma sai bayan ka mutu za a yi maka addu'a in dai ka tabbatar da kai ne wannan abu kuma ka tabbatar shi zai kawo gyara ko babu wata hanya mafi sauki sai ita wallahi duk yadda mutane suka ji sai ka cije sai ka yi ta wannan shine shugabanci a cikin shugabanci akwai tausayi ko shakka babu akwai rahama akwai jin kai a cikin shugabanci kuma akwai tauri wani lokacin sai an yi wa mutane da ƙarfin abu sai an yi kamar ana yi da haka yake wujuhul kuttab wal wuzara'i wal ummal fima yata'allaqu bi masalih al ibad wa imaratiha dole ne shugaba ya nemi shawaran masana ya nemi shawaran ministocinsa ko kwamishinoninsa ya nemi shawaran hatta waɗansu ma'aikata na ƙasa wanda ba su kai matsayin minista ko kwamishina ba shi ma ya ta'allaqu bi masalih al ibad cikin abin da ya dace da gyaran gari wa imaratiha da raya garin da birnin da take akwai tsohon ma'aikata da bai kai matsayi na famsa ba saboda suka dace da shugaba ya wannan damar ba amma ya san aiki a ma'aikatar ilimi akwai a ma'aikatar yaɗa labarai akwai a kuma ma'aikatar kiwon lafiya akwai sai sai ka sa a zaƙulo maka irin wanda sun ƙware wajen aiki kuma suna da amana duk yadda Najeriya ta lalace ba ma'aikatar da za ka je ka ce yaya a nan ma'aikatar ba sai ka rance ka in gaskiya a nan ma'aikatar ba in dai ana son gaskiya sai wani daga nan sai wani daga nan sai wani ba ta raka mutum biyu ko uku waɗanda yake suna da gaskiya suna da amana kuma galibi ma ba a yi da su amma ma'aikatar ba an kai su wani lungu an ajiye saboda gaskiya su saboda su ba za su ci ba kuma ba za su bari a ci kuma su yi shiru ba to sai a kai su wani wuri a ajiye san a makale daga sun sai yanayin gina gina ofisun su ko sanka babu zallantara maganar isi to sai sai ka nemo irin wannan sai ka fito da su ka nuna su ne mutane irin waɗannan shugabannin muke so mu samu wata rana wanda su rinka bin su ko irin wannan zara san ma'aikata ɗaiɗai su ɗoyayyu a ma'aikatu daban daban wanda yake akwai su masu son gaskiya idan ka ai wani ustazu ne wani ustazu ne a wata ma'aikata ai ustazu ne in the highest order wato nan da wani kenan daga shi makarfi daga nan sai dai a yau ya su birnin minta hawa ustazu ya ke ka sai ka nemi irin waɗannan sai ka nemi shawarar su sai ka kasa su inda ya kamata ka kasa su sai ka ga an yi wa mutane aiki sai ga komai ya yi ina ga sai mu bar ayar ka fa iza azamta ka tawakkal ala Allah idan ka riga ka yanka niyya za ka zartar da abu ka tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ubangiji ta'ala yana son masu dogaro a gare shi sai ayata daga Allah ce
yansurukum Allahu fala ghaliba lakum وَإِنْ يَحْزُنْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
بَنْجِ جَيْتَ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ إِذَا اللَّهِ يَبَاكُ نَصَرًا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ بَعْوًا بِإِنْفِي شِكَلَ بَعْثُمْ وَإِنْ يَخْزُنْكُمْ amma idan Allah ya tabar da ku bai ba ku nasara ba fa man zal ladhi yansurukum min ba'di to wane ne ya sai taimake ku ba Allah ba ba wanda zai taimake ku sai shi wa Allah falyatawakkal almu'minun ga Allah ne kadai mu'mini za su dogara ba za su dogara ga wani wanda yake baki ba subhanahu wa ta'ala sai ce
wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bin ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
بلغت وما كان لنبي ان يظل او تقرا وما كان لنبي ان يظل اذا اتى ان يظل بيدات بدا النبي ان يظل يها ان idan an ce an yi ghalla bai dace ba ga annabi an yi ghalla a jingina masa ha'inci wanne sai annabi ya yi ha'inci kaga sai yake kira'a dai suna da ma'anarsa kuma karshe ma'anarsa na kuma ɗaya ne wa man yaghlul dukkan wanda ya yi ha'inci ya'ti bima ghalla yawmal qiyama zai zo abin da ya ha'inta din ranar tashin kiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai a cika mata irin abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su halitta ba za a zalunce su ba a ranar tashin kiyama lafazin ghalla mudari'in sa ya ghullu daga al-ghulul al-ghulul shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin a raba to sai a ce yayi gululi wato nau'i ne ke tantacce na ha'inci an je wajen yaki an samu ganima kana da rabo a ciki a matsayin ka na wanda aka je yakin da shi amma haramun ne ka dauki wani abu a ciki kafin a baka naka kafin sai ka jira har sai an baka ɗauka kafin a raba shine gululi to ya tabbata cikin sunan na Abi Dawud daga Abdullahi ɗan Abbas Allah shi ƙare yadda a gare shi yake cewa bayan an kammala yaƙin Badar cikin abin da aka tara na dukiyar ganima ya kalimo sai qatifatun hamra wato kamar wata katifa ja katifa dai wani abu ne da ake tuntuɗawa a kwanta a kai wani lokacin a kwanta da rabi-rabi a rufe da shi shine katifa wanda da hausa hausawa suka hausa tun da kalmar suke cewa katifa katifa ne to sai aka nemi katifa hamra aka rasa inda take sai waɗansu daga cikin sahabbai suke cewa la'alla annabiyya sallallahu alaihi wa sallama akhadha mai yawa manzon Allah ya ɗauka su sun faɗi haka ba don jingina wa manzon Allah ha'inci ba a'a suna ganin cewa a matsayin su na shugaba yana da yanci ne ya ɗauki abu a cikin ganima kafin a raba ina ba ta fahimta sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa ma kana li nabiyyin an yughalla bai dace ba ga annabi ya ɗauki wani abu cikin ganima kafin a raba annabi kansa in bai dace ba to ina ga sauran mutane ko wa ma kana li nabiyyin an yughalla bai dace ba ga annabi a jingina masa cewa ya ɗauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin a raba wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama dukkan wanda zai dauke wani abu cikin dukiyar ganima kafin a raba zai zo da abin da ya dauka din a rataye a wuyan sa ranar sati ta da haka hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari wani mutum cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ana tirki tirkira wanda manzo Allah yana sa cikin masu tsaron kaya ko masu daukar kaya ko masu gadi na kaya sai ya mutu da ya mutu sai manzo Allah ya ce huwa fil nar yana cikin wuta da duk yana cikin waɗanda suke soki ba na manzo Allah ba amma manzo Allah ya ce yana cikin wuta sahabbai suke kama maki me ya faru da aka bincika gidansa sai aka samu wata riga da ya sata cikin dukiyar gani masu kafin araba ita ce sanadiyyar shigar sa wuta haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim an kammala yakin khaibar sahabbai suka zo suna kallon waɗanda suka mutu a wajen yaƙi suna cewa fulanin shahid suna wani yayi shahada su nuna wani ma su ce wani ma haka har suka zo kan wani suka ce wani ma sai manzo Allah ya ce kalla inni ra'aytuhu fil nar fi aba'atin khalla yace yana cikin wata na hango cikin wata dangane da wata riga da ya sata babbar riga ko jamfa babu ya sata riga fa ba wando a sakamakon tana cikin wata jahannama kuma ga shi ya biya ki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ya musu barazana da shiga cikin wuta a ranar tashin kiyama dan Allah babbar riga idan mutum ya sata a ce yana cikin wata jahannama to ina da sauran ababe da ake sata asalin gululi ke nan shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar da nima kafin araba waɗansu malamai sun faɗaɗa ma'anar gululi suka ce dukkan wani almalul am dukiya ta musamu duka ba wai sai ta ganima ba duk dukiya ta mu duka kaga dukiyar karamar hukuma ce ta mu duka ce mu ɗan asalin karamar hukuma dukiyar jiha ta mu duka ce mu ɗan asalin jiha dukiyar ƙasa ta mu duka ce mu ɗan asalin ƙasa dukkan dukiya ta mu duka idan mutum ya ɗauki wani abu a ciki kafin a tantance ka san kaso ne ki yayi gululi domin dukiyar ganima ma ai ta shafi dukkan mayaƙan inda yayi hakuri kila a cikin rabo za a bashi abin da ya fi wanda ya ɗauka amma tun da ya ɗauki wancan komin ɗan kaɗan ɗinsa sai aka lissafa cewa yayi gululi to haka dukkan dukiya ta mu duka in wani ya ɗauka shi ma yayi gululi don haka a nan gurin Imam al-Qurtubi cikin tafsirinsa ya kawo cewa daidai da kyauta da ake biya manyan jami'an gwamnati ta shiga cikin gululi yake wa min al-ghululi hadaya al-umma an kawo wani sabon commissioner a ma'aikata an kawo wani sabon farm sec a ma'aikata an kawo wani sabon commissioner yan sanda ko director na SS ke kungiyar yan kasuwa su kai masa gaisuwa akwatunan talabijin da agoguna da takalma da buhunan shinkafa da namasa ba haka ake ba shi kuma sai karɓa albarkar office ba haka ake kira ba gululi ke gululi ke nan wannan ya gulul ya ati da magan da yawan kiyama duk wanda ya karɓa sai zo da abin da ya karɓa ɗin ranar tashin kiyama a rataye a wuyan wanda ya karɓi bandarar shadda zai zo da bandarar shadda wanda ya karɓi talabijin zai zo da kishinin ya talabijin da ko national ko mawa titi a rataye a wuyan aiki ya ɓaci yace wa hukmuhu fil fadihati fil akhirati hukmul ghal Imam al-Qurtubi yace kyautar da za a biya wa jami'in gwamnati ya karba gululi ne sannan hukuncin abin wajen fallasar da za a yi wa mutum a tashin kiyama kamar fallasar da za a yi wa wanda ya saci dukiyar ganima sai yace me rawa Abu Dawud fi sunanihi wa Muslim fi sahihihi an Abi Humayd as-Sa'idi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ista'mala rajulan min al-azd yuqalu lahu ibn al-lutbiya imam abu daud da imam muslim sun rawaito hadisi daga abu humayd as-sa'idi allah ta kare da gare shi yace manzon allah ya nada wani mutum cikin kabilar azd ana kiran shi da suna ibn al-lutbiya ala sadaqa ya sa shi a ma'aikata masu karban zakka a ma'aikatar tara zakka da raba ta ga talakawa da kasafin ka fada'a an tura shi karbo zakka a wani gari sai ya zo فقال سيدي هذا لكم وهذا أهدي لي وانن سيدي ذكر دبائن اللهم سيدي استفزان انكاو وانن قمد هجلي اجيزه براي شوساتي ستباني فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من ذا الله بمسا مجانا سيدي كي بسيها هو كم منبري دم كواي بما جانا تسافين تسافين سولا فحمد الله وأثنى عليه يقول ما الله يبي إن الحمد لله جنا هدوة فيه وقال صلى الله عليه وسلم ما بال العامل نبعثه me yasa wani jami'in gwamnati ko ma'aikaci sai mu aike shi mu dora masa aiki fayyi u fayqulu hadha lakum wa hadha uhdiyani sai zo yace wannan aikin da aka dora mun ne gashi nayi wannan kuma kyauta ce mutane suka bani ba ni na roke su ba sai manzo Allah ya ala jalasa fi baiti abihi aw fi baiti ummihi fayanzur ayyuhuda ilayhi amla yace ji zauna a gidan uwarsa da ubansa mana ya gani in mutane sa ba su kyauta ko ba za su ba su ba ya kuri in kun ji kaushin harkar haka nassin hadisin ya faɗa ana jalasa fi baiti abihi wa ummihi kila in ka so ka rage wa abin karfi sai ka ce ya zauna mana a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa amma da duk ma'anar da yake ko ba haka ba ya gani kin mutane sa ba su kyauta ko sa hana shi dan Allah mutane suna bayar da kyauta ga tsohon komisina sai sabon komisina tsohon gwamna sai sabon gwamna tsohon shugaban kasa da tsohon minista sai tsohon shugaban kasa da tsohon minista wato sai sabon ake ba abu ya ko ba abu ya ma'aikacin da aka warta ya shi ne bawan Allah tsohon ma'aikaci da yana rayuwa akan fansho daga rafiki kudinsa sun makale a waɗansu jihohin ba an yi yakin neman zaɓe da kudinsa irin wannan su ne bayan Allah da zaka ba kyautar buhun masara buhun shinkafa buhun gero buhun dawa buhun suga da azumi a katin talabijin dan shi da talabijin sai dai ya gani a talabijin tsohuwa ta kuma ba dai wanda ba dai sabuwa ba to irin wannan su zaka ce maka to sai ka zo ka ba abin nan ai duk wanda ya ba wani babban jami'in gwamnati kyauta ya ba shi tajiran maka ya ba shi kyanu ya ba shi agoguna ai Hausawa suka ce ba kyauta ba ne a ba ɗan gawara kwabo wata ake so ba kyauta ce cikin sirrin lafiya manzo Allah sai ala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fa yanzur ayyuhuda ilayhi amla yazo na a gidansu bai gani za a ba shi kyautar ko ba za a yi ba sai manzo Allah ce la ya'ti ahadun minkum bi shay'in min zalika ba wani mutum da zai zo da irin wannan kyautar a cikin ku illa ja'a bihi yawmal qiyama fa sai sai ya zo da wannan kyauta a ranar tashin kiyama in kana ba'iran falahu ruga illa qumi ne za a turo masa raqumi aka kasan zai kwaɗa wasan kai sai wani jin ta taɓa ganin wanda ya ɗauki da kuma yata ta a kiyama za a ji wa in kanar bakar kan falaha kuwar in sami ya fi tana mo shi ne kuwar ɗin wa in ka aukatan tayar yan akuya ce tana kuka na me kuka awaki ruwa wato ainihin kukan da kuma kenan kuwar kukan sa kenan tayar kuwar kenan wato kuka na akuya kenan sun marasa a yadda bayan manzon Allah ya faɗi wannan magana akan mimbari sai ya ɗaga hannunsa sama hatta ra'ayna ukhra ta ibtaihi da ya ɗaga hannunsa sama har sai da muka ga kallon hamatarsa thumma qala sallaiti allahumma hal ballak allahumma hal ballak ya Allah na isar ya Allah na isar ya Allah na isar musu haka manzon Allah ya yi amma dan su malamai suna bada fatawa su ce ai abinda kasa sa karbar hukuma nawa ne miliyan ɗaya to ai Najeriya tana da arzikin da inda za a yi rabo sai an yi maka kuɗi saboda haka yanzu ka ɗauki rabon ka ne kana bin bashin sauran hatta dan su malamai suke bada fatawa da jami'an gwamnati dan kasa ce miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku menene kuɗin Najeriya sai ya buga da wanda aka rasa lokacin mulkin wani da wanda aka rasa mulkin wani da wanda aka rasa yanzu da wanda ke kasa yanzu da arzikin da ke kasa da man da ake haƙowa sai ya buga ya fitar da lissafi da calculator cewa ai al'ummar Najeriya makwarar su miliyan 120 to yanzu Najeriya inda za a tara arzikin ta gaba daya tana da biliyan kaza ko wani dan Najeriya zai samu miliyan kaza yanzu kai ka dauki ɗaya ko biyu za a yi maka cikin miliyan 5 ko 6 nan gaba a kiyama ma'ana ba su wannan fatalarsa ta ce fatawar ke ɗan sai wanda ya da wannan fatawar ko ya tabbatar ya ce ya yi ɗanzu na ce maka ai Allahu Ghafurur Rahim ya dama waye miki Allah Ghafurur Rahim ne amma magana mutum ne kai zai maka gafara kai in fati sola zai maka gafara kai zai ji ɗanka zai ji ɗan wanda suka dace a jikansu zai yi rahama ga wanda suka dace a yi musu rahama zai yi gafara ga wanda suka dace a yi musu rahama ya rage kai ka dace a yi maka ko baka dace ba faɗin kalma ne Ghafurur Rahim daban da cewa kuma ya gafarta min ko ya gafarta maka ko ya gafarta maka wannan sai in muna da ahaliya na a gafarta mana ko a jikanmu ko a yi mana rahama da shi Allah sa mun gane wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyam dukkan wanda ya ha'inki zai zo da abin da ya ha'inta ranar tashin kiyama a kansa ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كيف تريكم أتكا متى أبين دتري وهم لا يظلمون بذاء ظلم كسبا الله سلم
أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
وبنجلس أفمن اتبع رضوان الله في ينزو وند يبي يردن أبنجلي تعالى يني لي يردن الله كما بندنسا بأي كنسا بجهادنسا بقيام الليل انسر دعا بندي يردن الله يبي يتي نيما يسامه zai yi daidai kaman ba a bi sakatun min Allah kaman wanda ya dawo da kusan Ubangiji wanda baya da kyakkyawan niyya bai yi aiki na gari ba baya maganganu na gari wa ma'awahu jahannam ko makomarsa ta zanto jahannama mai irin wannan ya yi daidai da wanda za a ce ittaba arzuwanullah ba za su yi daidai ba wa bi'sal masir sir da makoma ta mutumin da ya dawo da kusan Ubangiji ta mutumin da aka ce jahannama ce makomarsa Allah ya ce hum lafazin hum ya tafi mummunai da kike su kafirai kenan darajatun indallah darajoji ne a wajen Allah mummunai darajatuhum aliya kafirai kuma darajatuhum safila wato mummunai suna da darajoji na sama wata saman wata kafirai suna da darajoji na ƙasa wata ƙasan wata domin waɗancan wato suna cikin illiyin inna kitabal abrar lati illiyin wama adraka ma illiyin kitabun marqum waɗancan kuma lati sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wato waɗannan suna karshen ƙasa waɗannan suna karshen sama kaga ko bambanci amma dai dukkan su darajatu darajoji ne kashi kashi waɗannan gurgudan imani da aiki gurgudan daraja ta sama waɗannan gurgudan kafirci da mummunan aiki gurgudan daraja ta ƙasa har a je na karshen ƙasa shine inda Allah a wajen Allah sakamakon su kenan wallahu basirun bima ya'malun ubangiji mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikata sai Allah kai
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
bawai risala ta ibn abi zaid al-qayrawani ba imam al-shafi'i na da littafi mai suna ar-risala yake cewa wuraren da ma cikin al-qur'ani da Allah ya hada al-kitab da al-hikma al-kitab al-kitab din yana nufin al-qur'ani al-hikma din kuma yana nufin abin da ya inganta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ده ثورة إلى إلى متى نقول الكتاب القرآني كنا الحكمة كما هديتي تتابعي لأنت الكتاب القرآني كنا تؤمنين آيات يتلو عليهم آياته ayati din aiki ma alqur'ani din kenan an ambaci alqur'ani so biyu sai aka ambaci sunna so daya domin yatlu alaihim ayatihi alqur'ani wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba alqur'ani kuma dai alhikma ta kuma hadisi saboda me saboda shi alqur'ani salo biyu ake bi na karantar da shi dayan baya wadatarwa sai tare da dayan salo na farko koyar da karatunsa a iya karatunsa shi ne yatlu alaihim ayati salo na biyu sanin ma'anarsa shi ne wayo an yi mukumar kitaba amma shi ko hadisi ba a koyar da tilawarsa sai dai a koyar da mutum ma'anarsa shi yasa sai aka kawo shi wajen at-ta'lim ba a kawo shi wajen at-tilawa li'anna at-tilawa qasiratun ala al-qur'an al-karim lakinna at-ta'lim shamilun lil-kitabi wal-hikma wato tilawa ana yi alqur'ani ko ake tilawa ta ba ta zo ta dace hadisi da lokaci ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam innama al'amalu bin niyyat wa innama al-ibadatu wan nawa alqur'ani tilawa wannan alqur'ani kike wannan tilawa sai dai a san mu anasa ya aiki shi yasa yatlu alaihim da tilawa ne karatu din wa yuallimuhum at-ta'lim sanin ma'ana din shi akai Qur'ani dole sai mutum ya iya karatun sa, kuma lalle Qur'ani sai mutum ya san ma'anar sa. Hadisi kuma da shi ne ake yin hadi wajen gane ma'anar Al-Qur'ani, sai sa aka rafa ba su da suna wajen jani, wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikma. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Da ku sun kasance min qablu kafin sun karɓi Al-Qur'ani la fi dhalalin mubin, suna cikin fata wanda yake mabayyana. Allah ya ce
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلين قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
Ubangiji ya ce da sahabban manzon Allah, a walan ma a sabatun musibatun, wato Al-Qur'ani akwai hikima, sai a taɓa maganar yakin, sai a bari, sai a shiga wa'azi, sai a sake ɗan taɓawa, sai a sake komawa wa'azi. Ina faɗan fahimta. Allah ce, a walan ma a sabatun musibatun, shin yayin da wata musiba ta same ku, kad a sabtun mislaiha, ko kun samu rubunta har biyu, kultum sai ku rinka cewa anna haza. Yaya haka ta faru? Kul sai da su huwa min indi anfusikum, abinda ya faru din daga kanku ne, ku ne sababin faruwar sa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. Anan malamai sun yi wa ayar fassara guda biyu, akwai wanda suka ce wannan aya mujmala ce, a jumlata take. Menene bayanin ta da wannan? Ma min mujmalin illa wa lahu bayanun fi kitabillah aw fi sunnati rasulillah, me ya bayyana ta? آير ولقد صدقكم الله وعده إن تفتونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأتيكم من بعد ما أراكم ما تحبون معنى دم كتي دنن سند أن كتب فأو لم يجي سيك كتي سبو لبي الله سيك كتي أن هذا قل هو من إن أنفسكم أيضا كم كتي كن سابعا من الله سيسا سيرك النصر في اليد إذا مكتب تونا معنى أهتا منين أبو قدابي رسيك سامو مدى بن تايا a wannan ma a sabarku musibatu yi yanzu dan wata musiba ta wata musiba da ta same ku kada a san musliha wanda ku kun samu rubuta guda biyu kun tum ta rubuta cewa annan haza ya ya haka da kuma rubuta yau dan lake kun hon inda an rubuta kai da kanku ne ma'ana ku yanzu an kace mutun sabai mutun ku kun manta da cewa a yakin badar kun kace sabai kun daure sabai ku ko sabai kawai ku ce ma'ana musibar da ta same ku ku kun yi wa abokanan adawa riki biyun ta in su mutum 70 kaje sai kaje aikin ku ko kun kaje 70 ko riba ce 70 a matsayin fasalin yake 70 da 70 ba 70 bi muke nan shine kada a samu mislaiha ko ku riga kun samu biyan wannan amma da yanzu aka jarrabe ku tare da nasara ce kuke dan me ai Allah da ya ba ku nasara a wannan lokacin yanzu mai nan amma yanzu me yasa rake nasara daga wajen sa ne ba daga wajen sa bane ba huwa min indi ambu daga gare ku ne saboda saba wata kuke wa magan Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake kar wanda suka tsaya anan amma sai suka daukar wanda suka fitar da nan gurin kowa ya tsaya a wajen ana tabbatar ruman ce na inda muka fada biya yake ko da kun ga kaza ku soko amma ta haka hatta idza fashiltum daga na za ku fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tujibun wannan saba wa yake tsaya abin da yake wata sun malamin suka ce a abinda wannan aya take nufi wato da Allah ya ce huwa min indi anfusukum daga gare ku ne ba wai wancan safan da suke gani lokacin da aka yi yakin bada aka ci nasarar kashe mutum 70 cikin kafare aka yi mutum 70 a matsayin fursunonin yaki sai manzon Allah ya nemi shawaran sai da Abu Bakar Siddiq ya ce yaya waɗannan fursunonin yaki mu kashe su ko mu sa musu fansa kowa ya biya fansa sai da Abu Bakar ya ce eh mu sa musu fansa shi ya bi sai manzon Allah ya nemi shawaran Umar bin Khattab mu kashe su ko kuma kowa mu sa musu fansa Umar bin Khattab ya ce tun mu kashe su sai manzo Allah ya kira waɗansu sahabbai gefe ɗaya yace ya yarda mu mu kashe su ko mu sa musu fansa na san da Abu Bakar ya ce kaza na san da Umar ya ce kaza sauran sahabbai mu ce wallahi shawara Abu Bakar ne sai wato dai a sa musu fansa da kike to amma sharadin sa musu fansa idan an sa musu fansa sun biya in aka sake wani yakin nan gaba za su kashe mutum 70 a cikin to irin yadda ku ko kai wannan sanin kun su bai suka ce sun yarda fansar da za su samu sai yanzu farkon daular mutunci ne ba ta rubuce ta sai ta samu kudin da za ta gudanar da kanta in wata shekara ta zo an kashe 70 a cikin ma ya ba a tsara mutu ba su ya da zan yi tijal da nan a ba mu sai ka biyar kaga kun amince da wannan wanda akwai hadisi da yake nuna cikin musulun sai babu Ahmad ta kuma daga Umar ta fasa kuma hadisi ne inda sai Ahmad ta kiyaye inda ta ma'ana kada asaltum mislaiha an gane ko yana ababai da suka faru na kun kace mutum 70 kun riba ta 40 amma huwa min indi anfusukum ku ne kuka zabi ko karɓan sarwancin mutum 70 zuba da kudin da mun jikan su idan an zo kuma kace mutum 70 kun yi ta Allah ta fara muku haka huwa min indi anfusukum dinki inda Allah ya ku sai kadi Allah mai iko ne akan komai in ka fassara da wannan dai duk da cewa da yawa da cikin malamai sun kula da wannan tafsirin amma wannan hadisi ne musamman Imam Ahmad hadisi ne inda take ko take babu ma'ana ayar tana daukar dukkan ma'anonin guda biyu dalla ta inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane abu sai
وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
وبنجلي في وما أصابكم يوم التقى الجمعان أبنجي يساميكم لأنهم تجمعوا بذلك يسوك هدوء في لن بدر فبإذن الله hakan ya faru ne cikin Ubangiji ba wai Allah bai sani ba hakan ta faru dan ba abin da yake faruwa a cikin ikon sa sai abin da yaso wani ya alama almu'minin kuma Ubangiji ya yi haka dan ya bayyana su wane ne mummune na gari a gane su a fili wani ya alama allazina nafaqu kuma Ubangiji ya yi haka dan ya bayyana su wane ne suka yi munafinci su ma a gane su kar ku damu da an kace waɗansu daga cikin ku waɗansu sun rigata wanda suka mutu ba su yi hasara ba shahada ce waɗanda suka yi rauni ba su yi hasara ba ƙarin lada ne hikimar da ke cikin haka a cikin hikimomi Allah ya bayyana mummunai a gane su ya bayyana munafikai ba dan yakin Uhud ba da dama mutane ba a gane munafikai ba ne amma da aka yi yakin Uhud aka zama ganganunsu na bakunansu ya fi gane su dan gaba idan za a yi mu'amala ta mummunai tsantsa ba a kasa to wannan shine hikimar shine waliya'lamul mu'minin dan Allah ya bayyana da mummunai waliya'lamul ladzina nafaqu kuma dan Allah ya bayyana da su wane ne suke munafiki amma da yake wani ya alama munafiki sai yake wani ya alama allazina nafaqu wato wadanda suka yi munafiki ya zanto kamar wata sifa lazima a gare su wa qila lahu ta'alu qatilu fi sabilillah wadanda aka muka cewa da su lokacin da za su yaki ta'alu ku zo mana qatilu fi sabilillah ku yaki dan Allah a wuce fa in ma ba za ku yaki dan Allah ba ku zo ku kare garin Madina dan in an kona garin kuma kuna tafi dan an tafi garin da yaki an mayar da mutane bayi kuma hadda matan ku za a riba ta yi ɗayan ku za a mayar da su ku yanku a wani ba in ma ba za ku yi dan Allah ba ku yi dan kare garin ku hadu sai suka ce launa Allah ku tsada Allah ta bana ku mu wallahi mun fito daga bayan gari mun dauka duk abin ba fada bane da mun san fada ne mu ba za ku ba Allah ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su a wannan lokacin sun fi kusanci da kafirci saboda kusancin su zuwa ga imani ma'ana sun raba kafa mummunai kafirai amma sun fi kusanci da kafirci sama da imani ya kuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fatan abu da bakunan su irin abin da baya cikin zukatan su su faɗa abu na imani bayan ba mummunai bane su qalu nashhadu innaka la rasulullah wa bayan sun san tsariyar su ba haka bane Allah ya ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya san abin da suke koyewa a cikin zukatan su allazina qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suka faɗa wa 'yan uwansu wa ka'adu wa sunna wa wal hal wal hal annahum qa'idun fi buyuti suna zaune a gida suke faɗa wa 'yan uwansu cewa law ata'una wanda suka fita yakin nan inda sun bi mu sun bi shawaran mu ma kutulu da ba kun zabi lahudu ba mu kaga mun yi wa kanmu tsiyamun ne mun zauna gida mu fita ba su ba da sun ji tarawar mu da ba kake ba haka suka ji ba dan la fil qul yati fad'u an anfusu min wadi kun kuntu sarji to yanzu kuma kanku mutuwa inda gaske ne tarawar ku ta zaman gida ita take hana mutuwa to yanzu kuma kanku mutuwa idan ba lai ta zo kallon ku wannan dan haka rashin kusa yake baya tabbatar da rayuwa kitaya ki baya gaggauto da mutuwa mutuwa lokacin da ta zo dole ne mutum ya mutu ya je yaki ko bai je yaki shi ya sa wani ke cewa man lam yamut bi sayyidi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid wanda ma bai mutu da tako biyu ba to zai mutu da abin da ba tako biyu ba sababban ne suka sha bambam amma dai mutuwa ita ce mutuwa kamar yadda ne da muke cewa sanadi ga waɗansu zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin yaki wasu ko sanadin su daki su zuba musu ba cikin shiri ba duk ko ne yamu wani ya mutu a filin yaki wani ya mutu a ruwa wani daki ya rufe masa wani kaza amma dai mutuwa dai yake mutuwa guda ɗaya ba ku wani bambanci ba ba ta bambanta sai da wani ke cewa wa in takuna al abdanu lil maut huyiat fa taqul mar'in billahi bi sayfi afdal in dai an cancanci gangan jiki ne dan mutuwa to ai mutum ne mutu a filin daga wajen yaɗa kalmar Allah shi yafi sama da mutu a gida mutuwar rago a garki ko mutuwar rago ne a garkin sa waɗannan ayoyi ba annan suka tsaya ba sauna da mai gobe dan Allah ya tsamu sai mu tashi akan ragowa dan mu karasa ayoyin yakin jihadi kafin nan wannan kan karamin littafin da ke hannuna abinda aka rubuta a ciki kaifa ta'rifu Allah cikin harshen larabci wai yaya za ka san Allah sannan kuma akai wata magana cewa wata tulbuna ne fatajiduna ne in ta tulbuna ne bi kulli qalbi kristan ne suke rarraba shi a bakin kasuwa kuma cikin azumin nan to mun yi haka ne dan matsalar da ma'aikatan su to a bari kristan sun so kana mutane akai fada aka karkace mutane a Abuja to me yake kuma wannan azumin kuma sai an sake mu da Abuja kuma ya kamata ma'aikatan su su saka a umri ila ga to sanin fada sai a rinka bin musulmi da ɗayan su da matan su har kasuwannin su ana ba su wannan littafi da haka ya kamata lalle-lalle jami'an tsaro su zura ido a kai amma abinda ake ba hannu sannan masu hankali cikin su gabanin kirista su gane cewa ana cikin watan ramadan mai alfarma ya kamata su yi da tattun injilin din muhammad kar su yi wani abin da zai dawo rigima ba a fata rigima fata ake a zauna lafiya kowa ya yaɗa addinin sa mun tabbatar addinin gaskiya shi zai ci nasara addinin karya kuma shi zai kare wanda yake ganin lafiya gaskiya ya yaɗa ta amma ba su yaɗa su kalfaɗa ba ubangiji da Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya kuma muna fatan hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.